A ranar Talata ne dai lamarin yadda wasu ƴan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka kashe wata mata mai juna biyu da ƴaƴanta hudu a jihar Anambra ya daɗa yaduwa a kafafen sada zumunta. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin Arewa Alhaji Tura Ashir Sharif ya bayyana cewa
duk wanda yake da tarihi ya san irin wannan abin ne ya janyo yakin basasa da aka yi a Najeriya, amma gwamnati ba ta yi wani abu da za a kalla a ce ta dau abin nan da muhimmanci ba. So da haka mu matsalarmu a Najeriya shine shugabannin da muke da su da na siyasa da na sarakuna da wani bangare na malaman addini da mayan kasuwa. Duk abinda mutumin kudu zai na rashin kyautawa ba za su yi da shi magana akai ba. So da shi dan Arewa an dauke shi kamar shi bawa ne a Najeriya.
Faifan bidiyo da ya nuna gawawwakin mutanen da lamarin ya rutsa da su da ke ta yawo a kafafen sada zumunta na ci gaba da jawo muhawara mai karfi, inda wata ƴar Najeriya mazauniyar kasar waje ke cewa
sunana Hawwa Mustapha Babura mazauniya a nan kasar Amerika. A gaskiya abubuwan nan suna time mana da hankali musamman ma mu da ba mazauna a Najeriya ba, kuma zuciyarmu tana Najeriya saboda muna da ƴan uwa da abokan arziki. Ya kamata shugabanninmu na Najeriya su tashi tsaye su kawo mana agaji. Agajin da muke bukata bai wuce a daukaka shari'a ba. Irin wannan kashe-kashe da ake yi a cikin addini ko harkar kabilanci babu wanda ya isa ya maganin shi idan ba hukuma ba.
Ko menene masu rajin kare haƙƙin bil'adama ke cewa a game da wannan batu? Ga ƙarin bayani.
Na Zainab Ahmad wadda aka sani da Binti Hijazi ne rajin kare haƙƙin ƴan adam ne. A gaskiya idan na ce ba na cikin ɓacin rai abin da ya faru wallahi na yi miki ƙarya. Ga shi nan an kashe mace da tsohon ciki da ƴaƴanta guda hudu, amma har yanzu ba mu ji wani mutum a cikin manyanmu ya fito ya yi Allah wadai da wannan abin da aka yi ba. Wannan ya tabbatar mana da cewa Arewa ba ta gabansu, saboda mun ga amma da ya tashi a sabon gari har an je an jajanta musu an ba su kuɗi, amma mun da yake rayu kamar an maida shi kamar na kiyashi har yanzu ba mu ji wanda ya magana ba. Kuma muna sauraron mutumi idan kuma ba mu ji ba za mu fito kuma za mu yi magana, kuma muna neman duk wanda yake da ruwa da tsaki ya fito ya yi magana, kuma a neman wa wannan baiwar Allah haƙƙinta.
A nasa bangare dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Yammatu Deba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya Alhaji Yunus Ahmad Abubakar ya ce
wannan hali da muke ciki zai mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kuma kusan dai ba za mu iya cewa babu abin da za mu yi ba. Tattare da wannan kamata ya yi dai bangaren ƴan sakaci su sake jan damara a fuskanci wannan kalubalen, kamar da jama'a suke ta tofa albarkacin bakinsu suke cewa kamata ya fa a ce kawai ba gwamnati ta Allah wadaran ba, ya kamata kuma a bi shi da ainihin hukunci, kuma hukunci mai tsanani, ma'ana doka dai ta yi halinta. Wayannan miyagu an san su, duk abubuwan da suke din nan ba a ɓoye suke ba. Me zai hana hukuma wanda take bangaren ƴan sakaci ƴan sanda ne da dai waɗanda suka damu da lura da security na ƙasa su tashi su yi aikinsu a gano inda matsalar take? Wannan lamari bai kamata ya gagare mu ba idan bangaren zartarwa za su tashi su yi aikinsu. Gaskiya muna ainihin ƙalubalantarsu da su tashi su yi hoɓɓasa.
Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton ne duk ƙoƙarin ji ta bakin gwamnatin tarayya kan lamarin ya ji tura. Mim Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.